الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى لدكم وندنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduran mu a wannan yammaci na ranar talata 30 daidai ga watan Shawwal shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 26 ga watan 8 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Nawaqidul Islam. Kafin darasi na yau, ba laifi dan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am. Wai wasa tsakanin malamai da mahalba shi yana da asali a cikin addini? To, abinda muke so mu sani dai, shi addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan gaskiya. A cikin in ana maganar musulunci, ba maganar wasa, musamman ma ga wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajarsu ya fifita su akan sauran al'umma, su ne malamai. Don haka maganar wasa da malamai ma bai mata su ba a cikin addini. Don haka wannan wasa tsakanin malamai da mahalba ba ya da asali a cikin addini, kuma bai ya dacewa, saboda akwai miyagun maganganu waɗanda suke gudana, wanda waɗannan maganganu suna da alaƙa da darasinmu. Akwai maganganun da in kai za su iya fitar da kai daga cikin addini, domin a cikin maganganun akwai aibanta malamai. Aibanta malamai domin madantar su wannan kafirci ne, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Na'am.
Wannan naji wani malami yana wazi yake wanda ya sha jiya na duniya.
Eh.
Ko ya tuba din ya kai ta ina zai sha ni kai.
Tambayar dan uwa, wai ya ji wani malami ya faɗa duk wanda ya sha giyar duniya ko ya tuba, Allah ya masa dace game da shiga aljanna, ba zai sha giyar lahira. Shin haka ne? Kwarai abinda ya faɗa haka ne. Lalle ita giya ta lahira Allah yana haramta ma duk mutumin da ya sha giyar duniya ko da ya tuba. An gane ko wannan hadisi ne sahihi, don haka sai dai Allah ya canza masa da wani abu wanda yake mafi alkhairi, tare da cewa daman ƙoramu ne waɗanda suke kusan guda hudu da Allah ya zano mana su a cikin suratul Qital, ko kuma mu ce suratul Muhammad. Ƙoramun da Allah ya tanada ma muminai a gidan aljanna, kamar yadda Allah ke faɗa, masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asini wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladhdatin lish-sharibin wa anharu min asadin musaffa. Al-aya. Dan haka akwai ƙorama ta ruwa, akwai ta zuma, akwai ta madara, akwai ta giya. Wanda ya sha giyar duniya ko da ya tuba, giyar lahira ba zai sha ba. wannan haka ne. Na'am.
Wanda haddi da ake wa sarmai in yayi suna. To gobro sai ne da nan ko kuma
to ai ya kamata kai kanka in aka ce gobro me ake nihi da gobro wanda ya taba yin aure. An gane ko a istilahi na Hausawa. Idan aka ce saurayi wanda bai taba yin aure ba. Tare da cewa wani lokaci ana aran kalima ta gobro a yi amfani da ita ga wanda ba shi da aure ko da saurayi ne. Don haka shi haddi da Allah ya shar'anta. Shi wannan haddi ya kasu kashi biyu, kashi na farko ga wanda bai taɓa yin aure ba, kashi na biyu ga wanda ya taɓa yin aure sawa'an yana da mata a wannan lokaci ko ba shi da mata. Wanda kwata-kwata bai taɓa yin aure idan aka tabbata ya yi zina, sharɗa kuma suka kammala, to iya abinda za a yi masa bulala ɗari kamar yadda Allah ya nassanta mana a cikin suratul Nur. In kwa ya taɓa yin aure, aure wanda yake ingantacce kuma sharɗa suka tabbata na yin zinarsa, to wannan za a jajjefe shi har ya mutu. An gane ku? Kamar yanda jajjefe mazinaci nassi ne na Alƙur'ani wanda hukuncin Allah ya wanzar da shi, amma tilawar ayar Allah ya shafe ta. An shafe tilawar, amma hukuncin yana nan a wanzu na dukkan mutumin da wato ya taɓa yin aure. Idan aka tabbata ya yi zina, to haddinsa shi ne a jajjefe shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni an jajjefe mazinata a lokacinsa, haka nan Abubakar ya yi umarni an jajjefe, haka nan Umar Allah ya ƙara masa yadda. Don haka inkari game da jajjefe mazinata wannan kafirci ne, kamar yadda wasu suke musan jajjefe mazinata a yau, domin duk wanda ya yi inkarin haka ya karyata Alƙur'ani. Wanda ya karyata Alƙur'ani ko ya kafirta. Wanda hadisi ne sahihi, Umar yake cewa mun kasance muna karanta wannan aya, ash-shaykh wa shaykhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Haka ayat take kafin Allah ya shafe hukuncinta, tilawarta. An shafe tilawarta, amma hukuncinta yana nan a wanzu. Sannan dan haka ba maganar tsakanin gobro da saurayi, a'a, abinda ake nihi tsakanin mai aure da wanda bai taɓa yin aure, ko kuma tsakanin wanda bai taɓa yin aure da wanda ya taɓa yin aure, shi ne kenan haddin su akwai bambanci. Wanda ya taɓa yin aure, aure ingantacce na kan shi, shi ne jajjefewa har izuwa mutuwa in aka tabbata ya yi zina. Wanda bai taɓa yin aure shi ne a yi masa bulala ɗari. Na'am. Wai misali ba a ma gawa sallah tun a cikin gari, kamar yadda shi ɗan uwa yake faɗa, kamar misali daga gidan mutuwa aka ɗauki gawa aka kai ta makabarta, shin za a iya mata sallah a cikin makabarta? Idan akwai wani wuri keɓantacce wanda babu kaburra, sai a kai ta a yi mata. Amma abin da ya dace a fito wajen makabarta a yi mata sallah, saboda sallah a makabarta ba ta halatta, kuma wace sallah ce? Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'ardu kulluha masjid illa al-maqbura wal hammam. Manzon Allah yace kasa gaba ɗayanta duk faɗinta wurin sallah ne, duk inda sallah ta riske ka sai kai. Manzon Allah yace amma banda makabarta da ban daki. A wannan nas manzon Allah ya tuge mana wurare biyu, tare da cewa akwai a cikin nasi na daban wanda sauran wuraren da baya halatta a yi sallah irin su a aqamil ibil. An gane ko? Madurkusar raƙuma inda suke kwana, nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin yin sallah a cikinsa. To don haka kuma ya faɗa ya ce la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha. Manzon Allah yace kada ku sanya kabari gaba ku yi sallah kuma kar ku zauna akan kabari, dan haka sallah ba ta halatta a makabarta koda sallar gawa ce. Sai dai Allahumma mutumin da ya mutu ba abin wannan mutumin da aka binne shi ba tare da an yi masa sallah, to wannan shine za a zo kan kabarin sa ai masa sallah. An gane ku? Dan wasu malamai cewa suka yi in an tabbata gawar bata jirkita bata canza ba, ana iya tunewa a huddo shi ai masa sallah sannan a maida. To illa kasancewar alqaulur rajihi anan duk mutumin da aka riga aka binne shi ba tare da an yi masa sallah, to wannan akan iya zawwa kan kabarin sa ai masa sallah. Ko kuma mutumin da an masa sallah amma akwai wasu masu daraja kuma kusantan shi wanda ya dace a ce sun halarci wannan jana'iza ba su samu halarta ba, to wannan ko bayan binne shi suna iya zawwa kan kabarin sa su yi masa sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wannan mata mai tsaftace masallaci. Allah ya mata rasuwa a cikin dare, sahabbai suka tattala ta suka kai ta suka binne. An wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tambaya ina wanci, domin bai ganta ba kamar yadda ya saba ganinta. Aka ce Allah ya mata rasuwa a daren jiya tuntuni an kai ta an binne. Shine yace wa ka annahum istahdaru amraha, kace kaman sun rena ajawalinta, suna ganin cewa matsayinta bai kai ba sai an tabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace a fala azantumuni, me ya hana ku sanar da ni game da mutuwarta? Manzon Allah sai yace dulluni ala qabriha, ku nuna mun kabarinta. Takam sahabbai suka wuce suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarinta. Manzon Allah ya wuce gaba, sahabbai suka yi sahu a bayansa. Marwaycin hadisin Abdullahi dan Abbas yace ina cikin sahu. Manzon Allah ya kabbara ya mata sallah irin yanda ake ma gawa sallah. Manzon Allah ya kabbara ku. Wannan yana nuna cewa wanda ya dace a ce ya ma gawa sallah bai samu ba halarta har aka mata sallah aka binne, ko wanda yake makusancin mamaci, ko bayan an binne wannan gawa yakan iya zuwa je yi masa sallah. Wasu malamai suka kayyade cewa izuwa kwana uku, wasu suka ce izuwa wata guda, wasu suka ce matukar gangan jikin yana nan bai rududdige ba. Illa kasancewar kayyade zamani babu wani dalili, ko bayan shekara nawa ne mutum yakan iya zuwa ya je. To dan haka bai ya dace wa a kawo gawa a ce a shiga da ita makabarta a yi mata sallah, wannan bai ya dace wa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wuri yake kwanta gaban masallacin, sannan ake kawo gawa a aje masa, sannan sai a tabu shi manzo Allah sai ya fito yayi mata sallah. Wanda da a farkon musulunci idan mutun yana cikin fitar rai sai aje a tabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yana nan har Allah ya karbi rayuwar wannan bawa ai gama komai sannan aje abin. To sahabbai sai suka yi shawara suka ga yin haka akwai tsanantawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda girmamawa da suka masa. Suka ce to daga yau kar a tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani yana fitar rai ko ya mutu sai an gama komai an tattala shi, in an kawo an aje gawar sannan aje a tabo shi. To dan haka sahabbai sai sun gama komai sun tattala gawar su sai su kawo su aje ta a nan gaban masallaci inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yi ma gawa sallah, sannan a tabo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yi mata sallah. Dan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai bai taba ma gawa sallah a cikin makabarta, sai dai kabarin wannan wanda aka binne ba tare da an sanar da shi ba manzon Allah ya je kan kabarin yayi mata sallah. Dan haka bai ya halatta yin sallah wato a makabarta, sawa'an sallah ta farilla ko ta nafila ko sallar gawa ko ma wace sallah ce, tare da cewa sallar gawa ita ma farilla ce, sai dai farilla ce wadda take mai wadatarwa in wasu sun yi sun sauke ma sauran jama'a. Zaka ga saboda jahiltar addini da yawa daga cikin jama'a sai kaga in sun tafi jana'iza ta kusan magariba sai a ce wai a tsaya a yi sallah a cikin makabarta, tare da cewa wasu malamai suna bambantawa tsakanin tsohuwar makabarta da sabuwa, cewa in tsohuwar makabarta ce akan iya yi amma in ta tsufa ba a yi. Wannan bambantawa babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwata-kwata makabarta ba wurin sallah bace ba. Dan haka a wani hadisi yake cewa لا تجعلوا بيوتكم مقابر واجعلوا من صلاتكم فيها او كما قال manzo Allah yace kada ku maida gidaddajin ku su zamanto makabarta sai manzo Allah yace ku sanya wani bangare daga cikin sallolin ku a cikin gidaddaji kaga da yace la taj'alu buyutakum maqabira kada ku maida gidaddajin ku su zamanto makabarta sai yace waj'alu fiha min salatikum fiha kaga mafhumul mukhalafa anan makabarta ba wurin sallah bace ba na'am kamar ya inganta
ma ce banda kamar yanzu mutum ya inganta banda demokrasi babu wani mulki wanda za a yi za a mulki mutane aka su yin dadi
wai mutumin da zai ce in banda demokradiya babu wani mulki da za a mulki jama'a a ji dadin sa in yana nihi daga cikin mulki wannan kenan tsarin tafiyar da mulki wato in yana nihin cewa mulki na demokradiya daga cikin dukkan tsarin mulki da turawa suka tsara cewa shine ya kuda cewa a yau ba yana kudirin cewa wannan tsari na mulki shine ya fi dace ma al'umma game da tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora bayansa shine shari'a ta musulunci wannan babu wani laifi a kansa ma'ana shi a iya tunanin shi a dukkan tsare-tsaren da turawa suka yi wannan shine yake gani mai dama-dama a tsarinsu kenan amma in mutum yana kudirin cewa duk a wani mulki duk wani tsari na gudanar da al'umma cewa babu tsarin da ya fi dacewa da al'umma a yau in ba demokuraɗiyya ba yana kudirin cewa tsari na musulunci doka ta alkur'ani da sunna ba su yi daidai ba demokuraɗiyya ita ta fi dacewa to wannan babu tantama game da kafircinsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga al'amari na shida daga cikin abubuwa goma waɗanda suke warware musulunci wanda shine kamar yanda malam ya faɗa yake cewa manista haza abi shay'in min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafara والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما لن الله يجيكن سكيتشي وجيك واندي إزجلي ييباء دوان أبو دغتشكين الدين منزان الله صلى الله عليه وسلم أو ثوابه ko kuma sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tanada ma bayinsa akan cewa duk wanda ya aikata kaza sakamakonsa kaza an gane ku au ikabihi ko kuma ukubar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda ya tanada ma waɗanda suka kangare masa cewa duk wanda ya yi kaza sakamakon shi kaza a ranar kiyama ko kuma a nan duniya malam yace kafara wannan mutum ya kafirta ya juya hannun agogo baya bayan da yana musulmi to ya koma kafiri an gare ku yin izgidi kenan da wani abu daga cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addinin musulunci menene addinin musulunci shine alqur'ani da sunna duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi to idan mutun yayi izgidi da wani abu daga cikin wannan addini ko yayi izgidi da wani abu wanda yake na sakamakon lada da Allah ya bada labarin cewa ga abin da ya tanada ma bayinsa a gidan aljanna ko kuma wato ukuba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala mutum yayi izgidi da wani abu daga cikinta shine malam yace kafara wannan mutum ya kafirta sai yace waddalilu qauluhu ta'ala hujja akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake kul ce da su a billahi shi yanzu da Allah wanda ya halice ku wa ayatihi da ayoyinsa wanda ya saukar ma manzansa wa rasulihi da manzansa wanda ya turo zuwa gare ku kuntum tastahzi'un kuka zamanto kuna izgili Ubangiji ta'ala ya ce la ta'tadhiru kada ku bada wani hamzari kada kafartum ba'da imani tabbas kun kafirta bayan imaninku wanda bayani ya gabata sababin saukar wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kan hanya ta Tabuka ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da jama'arsa ta sahabbai za su tafi wato Tabuka domin sun yi mahada da Rumawa a nan wanda Tabuka tafiya ce mai nisa kilo 700 ne da ƴan kai wato daga birnin Madina wanda wannan yaki kuma duk a yaki-yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bai yaki wanda a lokacin akwai tsanani ga karancin guzuri ga karancin abun hawa ga nisan tafiya dan haka Ubangiji ta'ala ya kirayi wannan rundunar da ta fita wannan yaki Ubangiji ta'ala ya kiraye shi da cewa Ghazwatul Usra ko kuma ake kiran shi da Jayshul Usra kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usra to akan wannan hanya ana tafiya sai aka samu wasu daga cikin jama'a wani yayi muguwar kalima kalimar da ta fitar da shi daga cikin addini shine yake cewa ba mu taba ganin kwatancin waɗannan makarantan namu wato mutum wanda yake mafi kwadayin cika ciki da abinci mafi kariyar halshi mafi tsoro a fagen daga yace sama da waɗannan makaranta namu shahi ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghaba butuna wala akdhaba alsuna wala ajbana inda liqa yace ba mu taba ganin wasu waɗanda suke wato mafi kwadayin cika ciki da abinci mafi kariyar halshi mafi tsoro a fagen daga sama da waɗannan makarantan namu me yake nihi da makaranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a majalisin da yayi wannan mummunar kalima akwai wani sahabi shine Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda sai yake cewa kazabta walakinnaka munafiq yace wallahi ƙarya kake sanidi kai dai munafiki ne saboda irin waɗannan kalmomi ba sa fita sai daga bakin munafikai sai yace la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari dangane da abin da ka faɗa a lokacin nan Auf Allah ya kara masa yadda ya tashi taƙam ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya labarta masa abin da kunnan sai jiye masa na wannan mummunar kalima zuwansa ke da wuya sai ya samu sako na Ubangiji subhanahu wata'ala ya rigaye shi daga saman bakwai tuntuna Allah subhanahu wata'ala ya turo ma manzonsa sakon abin da waɗannan jama'a suka faɗa Ubangiji ta'ala yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum a lokacin nan shi wanda yayi mummunar wannan kalima sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada hamzari yake cewa ya rasulullah yake cewa wannan magana da muke inna ma kunna naqudu wa nal'ab kadai muna kutsawa ne a cikin hira muna wargi dan mu sare ne san tafiya na tahaddasu hadithan rakbi zance ne na matafiya na ayari domin a sare ne san tafiya ka san ita tafiya in dai ana hira to ba a ganin nisan ta to amma in hira ma za a yi domin a sare ne san tafiya ayi zancen da ya dace Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dada masa wata kalima in ba wannan kalima ba shi ko ya rike wato fatar sirdi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi annisi fata wanda ake janyowa kenan a daure sirri wanda take biyowa cikin rakumi ya rike manzon Allah ya buga rakumin shi yana ja shi kuma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada masa inna ma kunna naqudu wa nal'ab manzon Allah baya waiwaya shi iya abin da yake fada masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kada ku bada wani hamzari tabbas kun kafirta bayan imaninku to dan haka ita wannan aya ita ce dalilin da ke tabbatar da cewa duk mutumin da yayi izgili da Allah ko da manzansa ko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na addinin musulunci to mutun ya kafirta an gane ku sawa'an ya faɗa ne akan gaskiya ko kuma akan wargi ko da wasa mutun yayi izgili da addinin musulunci mutun ya kafirta kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba akan haka to dan haka asali dai waɗannan su mu'minai ne an gane ku mu'minai ne kamar yanda Sheikhul Islam a cikin littafinsa a cikin littafi mai suna Majmu'ul Fatawa yayi bayanin cewa asalin su dai mu'minai ne ba kamar yanda wasu malamai suke tawilin ayar cewa sun bayyana wato kafirci bayan kenan bayyana imanin su sun bayyana kafirci kenan da harshen su kenan shi daman ka'ida duk wanda ya bayyana musulunci da harshe a zuciyarsa ya boye kafirci daman ba musulmi bane dan haka ubangiji ta'ala yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin ko kuma na cewa sun bayyana kafirci bayan kenan imanin su da suka yi da zuciyarsu to wannan kuma kasancewar ai daman sun bayyana musuluncin ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma junan su da juna suna bayyana ma junan su kafirci amma sai ke bantattun mutanen su kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa wa izalikul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un a takeice abinda muke so mu gane asali wanda yayi wannan kalima mu'mini to amma yayi wannan kalima ya san kalima ce mummuna amma bai san da cewa kalimar tana iya fitar da mutun daga cikin musulunci tare da haka Allah ya tabbatar da cewa ya kafirta babu wani hamzari da zai bada to shine a karkashin ayar kamar yanda bayani ya gabata cewa akwai wasu al'amura kamar guda 10 wanda ya kamata mu kiyaye su al'amari na farko muka ce wajibi ne akan dukkan mu'mini ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya darjanta shi domin tauye Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana aibanta ubangiji subhanahu wa ta'ala ko yin izgili da shi wannan kafirci ne kamar yanda Allah ya tabbatar da kafircin Yahudawa da ƴan mushaw domin sun tauye daraja ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Yahudawa suka ce inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah talakkani mu ne mawadata kamar yanda kuma a cikin suratul Ma'ida suka ce yadullahi maglula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu suka ce hannun Allah a kukunce yake ma'ana Allah mai taurin hannu ne baya ciyarwa su sune wai mawadata ubangiji ta'ala ya tsine musu albarka a sanadiyar wannan kalima mumuna haka ƴan mushaw da suka ce Isa dan Maryam shine Allah Allah ya tabbatar da cewa kafire ne laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam ubangiji ta'ala yace lalle wanda suka ce Isa dan Maryam Allah ne ubangiji ta'ala yace tabbas sun kafirta dan haka girmama Allah subhanahu wa ta'ala da kimanta shi da darjanta shi abu ne wanda ya zama wajibi akan mu'mini tauye daraja ta ubangiji subhanahu wa ta'ala aibanta shi da yin izgili da shi kafirci ne dan haka yace abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u al'amari na biyu tauye daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kafirci ne yin izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ku duk abinda in ka aikata na maganganu da aiki zai tauye daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kafirci ne me yasa domin ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni cewa a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a darjanta shi a kimanta shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila da yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira. Ubangiji ta'ala yace lalle mu muka turo ka zuwa ga dukkan duniya har zuwa kiyama, shahidan, kana mai ba da shaida akan al'ummarka a ranar kiyama, kai zaka ba da shaida akan ta. Wa mubashiran, kuma kana mai ba da albishir da gidan aljanna ga duk wanda yayi maka biyayya. Wa nadhira, kuma kana mai gargadi game da gidan wuta, game da duk wanda ya karyata ka. Ubangiji ta'ala yace mun turo shi ne da tu'minu billahi, dan ku yi imani da Ubangijin da ya halicce ku, wa rasulihi, kuma ku yi imani da manzansa. Kenan al-haqqul mushtarak bainallahi wa rasulihi. In kai imani da Allah, imaninka da Allah ba zai kasgata ba sai kai imani da manzansa. In kai imani da manzon Allah, imaninka da shi ba zai kasgata ba sai kai imani da Ubangijin da ya turo shi. Sai yace wato azziruhu wato wakiruhu, wato azziruhu, kuma ra masa baya, ku bashi goyen baya, ku taimaka masa akan isar da sakon da yazo da shi. Wato wakiruhu, Ubangiji ta'ala yace ku girmama shi, ku darjanta shi. An gane ko? Kina al-haqqul khas bi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dole ne mu'mini ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matukan girmamawa. Sai yace watu sabbihuhu bukratan wa asila, wannan kuma haƙƙi ne wanda yake kebantacce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ibada ne. Sai yace watu sabbihuhu, ku tsarkake Ubangijinku, ku bauta masa safiya da maraice. To dan haka tauye daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kafirci ne. Duk abin da zaka yi in dai zai shahi daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutuncin sa ya maida shi baya, to wannan kafirci ne. Dan haka Allah yayi umarni, ayoyi sun wuce a lissafa game da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma Ubangijin da ya turo shi da kanshi ya kimanta shi ya darjanta shi. Wanda in ka dauka a cikin alqur'ani gaba daya, babu inda Allah ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan sa yace ya Muhammad. Duk inda Allah ya kiraye shi, ya kiraye shi ne da wannan matsayi guda biyu, wanda babu wani matsayi sama da shi, matsayi na annabta da manzanci. In ma yace ya ayyuhan nabiyyu, ko yace ya ayyuhar rasul, duk inda Allah ya ambaci sunan sa a cikin alqur'ani gurare hudu, Allah ya ambata ne ta fuskar bada labari. Kamar yanda yace wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, da fadar sa ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi, da fadar sa wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim, haka da fadar sa yace Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum. Dukkan wadannan ayoyi da Allah ya ambata sunan manzansa, ya ambata ne ta fuskar bada labari, ba kira bane. In kira ne yanda Allah ya kiraye shi, haka ya dace mu'mini su kiraye shi, in ma ya ayyuhar rasul, ko kuma ya ayyuhan nabi, ya rasulullah, ko mu ce ya nabiyullah. Kamar yanda Allah ya haramta mana kiran sa kai tsaye da sunan sa, kamar yanda junan mu yake kiran juna. Ubangiji ta'ala yace la taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. To dan haka kenan abinda muke so mu gane al'amari na biyu, ba mu da wanda zamu girmama mu darjanta daga cikin ƴaƴan Adam sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin Allah yayi umarnin cewa mu darjanta shi, mu kimanta shi. Ai ban tashi kafirci ne. Sannan al'amari na uku, littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi alqur'ani, dole mu girmama alqur'ani, dole mu darjanta shi. Me yasa? Domin alqur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wataala. Zancen Allah ko sifa ce daga cikin sifofinsa. Zancen Allah fifikon sa akan zancen ƴaƴan Adam kamar fifikon mahalicci ne akan halitta. Dan haka shi ma yin izgili da alqur'ani, da aibanta shi, da yin ba'a da shi, wannan shi ma kafirci. Domin Allah ya yi umarnin a girmama littafinsa. Al'amari na hudu, addinin musulunci, addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ko kuma mu ce addinin da manzannin Allah gaba daya suka zo da shi, domin duk wani manzo da Allah ya turo da musulunci ya zo, to wannan addini dole ne mu girmama shi, dole ne mu darjanta shi. Duk abin da mun san in mun aikata na aiki ko na fada zai shafi addinin mu, ya aibanta shi, to wannan haramu ne, kuma yin haka kafirci ne. domin addini ne wanda Allah ya shar'anta shi ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Dan haka girmama addinin musulunci wajibi ne akan dukkan musulmi. Aibanta addinin musulunci ko yin izgidi da shi ko yin ba'a da shi kafirci ne. Al'amari na biyar, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmama ta ya zama wajibi akan dukkan mu'mini. Me yasa? Domin ita sunna zance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake faɗa wannan sako ne na musamman daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ce da su kul inna ma unzirukum bil wahyi, ce da su kadai ina galgadinku ne da sako na Ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma haka Allah ya wanke shi, ya tsarkake shi game da san zuciya, wama yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kuma haka ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi yake cewa, ku san da cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta. Dan haka kenan, kamar yadda girmama alqur'ani ya zama wajibi akan mu, to girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan mu. Yin izgili da alqur'ani kafirci ne, haka yin izgili da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne. Al'amari na shida, wato girmama malamai ya zama wajibi akan mu'mini. Domin malamai su ne magadan annabawa, malamai su suka gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sakon da Allah ya turo shi da shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa, malamai su ne magadan annabawa. Annabawan Allah ba su gadar ma al'umma dinare ko dirhami. Iya abinda annabawan Allah suka gadar ma malamai shine ilimi. Manzon Allah ya ce, duk wanda ya riko da ilimi, wato ya yi riko da rabo wanda yake cikakke, wanda babu wani rabo sama da shi. Dan haka Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa malamai suna da daraja a cikin Alkur'ani. Yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan haka girmama malamai wato wajibi ne. Aibanta malamai da kaskanta su, da wulakanta su, da yin ba'a da su domin ilimin da Allah ya ba su, to wannan shi kafirci ne. Dan haka kenan, yin izgili da malamai kamar yadda muka yi bayani ya kasu kashi biyu. Idan mutum ya yi izgili da malamai saboda wani ɗabi'unsu ko wani halayensu ko wata sifa ta jiki, to wannan kasancewar shi laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah ya haramta mana. Amma in ka aibanta malami, ka aibanta shi ne saboda ilimin da Allah ya gadar masa ilimi na addini, to wannan ba da shi kai izgili ba, kai izgili ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gada masa wannan ilimi, kuma kai tsaye kai izgili ne da Ubangijin da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sako. Dan haka in kai izgili da malamai domin ilimin da Allah ya ba su, to wannan shi kafirci ne. Amma in abin da ya shahi sifarsu da halayensu, wannan kuma laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka. Sannan al'amari na bakwai, wato girmama jama'ar musulmi gaba ɗayansu, ɗaiɗaikunsu da jama'arsu, wannan wajibi ne a kanmu. Domin musulmi iya abinda Allah ya karantar da mu shi ne junanmu ya girmama juna. Dan haka Allah ya haramta mana tsakaninmu mu ringa kiran juna da laƙabi, laƙabin da mutum baya so, ko mu ringa yi da junanmu, ko mu ringa yin ba'a da junanmu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatufa ulaika humul zalimun. Dan haka dole ne musulmi ya girmama ɗan uwan shi musulmi. Yin izgili da jama'a ta musulmi in dai domin musuluncin su ne, shi ma wannan kafirce ne. Domin ba kana izgili da su bane a karan kansu, kana izgili ne da addinin da suka siffanta da shi, suka yi riko da shi addinin musulunci. An gane ko? Sannan al'amari na takwas, abinda muke so mu gane a wannan majalisi wanda Allah ya ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imani, kuma mutum nawa ne suka yi magana? Mutum ɗaya ne ya yi magana, ɗaya ne tak ya ɗaga bakinsa yake cewa ba mu taɓa ganin wato mafi kwadayin cika ciki, mafi ƙaryar halshi, mafi tsoro a fagen daga sama da waɗannan makaranta. Mutum ɗaya ne ya yi maganar, amma da Allah ya tashi bayani sai ya ce la ta'tazibu, kada ku ba da hanzari, kada kafartum ba da imani, tabbas kun kafirta bayan imaninku. Me yasa? Saboda akwai jama'a a zaune, waɗannan jama'a da suke zaune ba su yi inkari ba dangane da abin da ya faɗa, don haka Ubangiji Ta'ala ya tabbatar da cewa gaba ɗayan su sun kafirta. Shi wanda ya yi inkari ya yi musu Auf ibn Malik, Ubangiji Ta'ala ya turo saƙo, saƙon da yake gaskata abin da ya zo zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari. Don haka duk mutumin da yake zaune a majalisi, majalisin da ake aibanta Allah ko manzansa ko Alkur'ani ko musulmi, idan ya ƙi yin inkari, ya yi faɗa, ya nuna rashin daidai akan wannan abin da aka yi, to wannan shi ma ayar ta haɗa da shi ya kafirta. Don haka Allah ya tabbatar da cewa sun kafirta. Me yace? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maimakon ya ce kunta tastahzi'u, sai ya ce kuntum tastahzi'un, sai ya ce la ta'tazibu, kada ku ba da hanzari, kada kafartum, hakika kun kafirta ba da imani, kun bayan imani. Me yasa? Saboda jama'ar da suke zaune da wannan mutumin da ya yi mummunar kalima basu yi musu ba akan abin da ya faɗa, inda sun yi musu to da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wanke su. Shi wanda ya yi musu ya nuna rashin daidai akan abin da aka faɗa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo saƙon cewa gaskiya ne abin da ya faɗa. To don haka duk majalisin da ya zamanto akwai aibanta Allah ko manzansa ko musulmi, to baya halatta musulmi ya zauna a wannan mazauni. Farko dai dole ne kayi kokarin canza wannan munkar kin, dole ne kayi kokarin canzawa. Sannan in ka canza sun ki bari, to dole ka tashi ka bar wannan wuri, ba za ka ci gaba da zama ba. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da adh-dhikra ma'al qawmir zalimin. Ubangiji ta'ala yace in kaga waɗanda suke kutsawa game da ayoyin mu, suna izgidi da ayoyin mu, suna aibanta su, Ubangiji ta'ala yace fa'arid anhum, ka kauda kai game da su. An gane ku? Ka kauda kai, kada ka waiwaya su, kai kada ka waiwaya musu. Ubangiji ta'ala yace hatta yakhudu fi hadithin ghayri, sai sun kutsa cikin wani zance wanda yake na daban. Duk zancen da ake in ka san zance ne bai dace ba, akwai aibanta musulunci da musulmi, to bayya halatta ka taya musu. Sai yace wa in ma yunsiyannaka shaytan, in shaytani ya mantar da kai tashi game da barin wannan gu, Ubangiji ta'ala yace fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmir zalimin, bayan tunawa Allah yace kada ka ci gaba da zama da mutane waɗanda suke azzalimai, masu aibanta Allah, masu aibanta manzon shi. Kenan wannan abin da muke so mu gane, in har Allah ya kaddara ka zauna a wani mazauni ana abubuwan da basu dace ba, abu na farko in zaka iya hanawa dole ka hana, idan ba zaka iya hanawa ba dole ka tashi ka bar gun. In ku ka manta ka ci gaba da zama a gun, to in ka tuna to bayya halatta ka ci gaba ka tashi ka bar gun. Haka Allah ya ƙara faɗa mana a cikin suratul Nisa, Ubangiji ta'ala yake cewa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma ahum hatta yaqulu fi hadithin ghayri innakum idza mislu. Ubangiji ta'ala yake cewa wa qad nazzala alaykum fil kitabi, tabbas Allah ya saukar muku a cikin Alkur'ani, an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha, idan kun ji ayoyin Allah ana kafirce musu, wa yustahza'u biha, ana izgili ana ba'a da ayoyin Allah. Ubangiji ta'ala yace fala taqudu ma, wannan masu izgili masu kafirce ma ayoyin Allah kada ku zauna da su. Duk inda ka san in dai akwai kafirce ma Allah, akwai izgili da ayoyinsa, to bayya halatta a matsayinka na musulmi ka je ka zama dan cikin banci. Sai yace hatta ya kudu fi hadithin ghayri, Ubangiji ta'ala yace kada ku zauna da su ku tashi ku bar gun, kenan sai in sun kutsa cikin wani zance wanda yake na daban. Innakum idzan mithluhum, in ku kun ci gaba da zama a wannan gun, Ubangiji ta'ala yace ku da su duk ɗaya ba bambanci. Kaga waɗannan da suka ƙi yin inkari, suka ƙi yin musu, suka ki tashi su bar gun Ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan su sun kafirta. Dan haka anan yace innakum idzal misluhum, lalle ku kun zaman tutum karsu. Yanda suka kafirta kenan kuma kun kafirta. Sai yace inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a. To dan haka anan abinda muke so mu sani kenan al'amari na shida. Mutum yayi taka tsantsan kalima ɗaya mutum zai yi kalima ta kafirci. Idan kaki inkari akan wannan kalima to tamkar ka yarda ne. Dan haka kuma in ka nuna abin da ya nuna cewa ka yarda wal iyazu billahi kai da shi kun zama daya. Al'amari wanda yake na takwas. Na takwas ko na tara ku? A? Al'amari na takwas ne makaranta na tara. Wato abinda muke so mu gane mas'ala wadda take mai zurfi a nan, abinda muke so mu fahimta zagin Allah ko zagin manzansa ko zagin littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ko mu ce littattafan da Allah ya saukar, ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya zagi ɗaya daga cikinsu ya kafirta, sawa'an da gaske yake ko akan wurgi. Domin al'amarin Allah ba maganar wurgi a cikinsa. Ko da wasa in mutum yayi abin da yake izgidi ne da Allah ko da manzansa ko da Alkur'ani ko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sawa'an da gaske ko da wasa mutum yayi, to wannan mutum ya kafirta. Me yasa? Saboda kasancewar su waɗannan sun san da kalima ce mummuna, amma basu san da cewa wannan kalima tana iya fitar da mutum daga cikin addini. Tunda me yasa hamzarin da suke badawa inna ma kunna naqudu wa nal'ab, cewa kawai muna kutsawa ne a cikin hira dan mu sare nisan tafiya, wargi ne muke. Allah yace shin yanzu da Allah da ya halicce ku da manzansa da litta da ayoyinsa kuka zamanto kuna izgili? Sai Allah yace to kada ku bada hamzari, tabbas kun kafirta bayan imanin. Dan haka duk kalimar da mutum zai yi inda ya san ma'anarta kalima ce mummuna, ko da bai san cewa wannan kalima tana fitar da mutum daga cikin musulunci, idan yayi wannan kalima to wannan ya kafirta. Domin su sun san wannan kalima ce mummuna, amma sun jahilci cewa wannan kalima na iya fitar da mutum daga cikin addini. Allah ya tabbatar da cewa sun fita daga cikin addini, kuma su sun faɗa cewa da wargi ne suke, ba akan cewa da gaske bane ba. Amma inda a ce yanzu mutum ne za a lakanta masa kalima ya faɗa, amma shi bai san ma'anar kalimar ba, balantana sanin cewa tana fitar da mutum daga cikin addini, yayi amfani da wannan kalima, to wannan bai kafirta ba. Wanda in ka kalli wannan al'amari na tara, wanda mafi yawan jama'a ta musulmi wal iyazu billahi a yau zaka samu jama'a suna izgili da addini, musamman al'amuran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma, ya dabi'antar da su. Wanda zaka samu misali a cikin maza ana aibanta mutumin da ya siffanta da sifa ta addini, mutumin da ya bar gemu ko ya dage wandansa ko ya rige aswaki da sauransu, sai ya ce to ai wurin duk irin su wane ne, masu dagegen wando ne ko masu kaza ne. To anan da wa yake izgidi, me yake nihi da wannan kalima? Ko a ce a wurin ai duk masu hijabbai ne sun zo sun hada wuri, tunda muka ga wurin daman duk su ne suka yi yawa, dole mu ma mu kadi gaban mu, wuri ya baci. To irin waɗannan al'amura ne waɗanda suke kafirtar da mutum alhali shi ko bai san ba ya kafirta. Wallahi ko da wargi akan rashin sani kai wa izgili da addini, to wannan mutum ya kafirta. In dai ka san kalima ce mummuna ba ta dace ba, kai amfani da ita, ko da baka san wannan kalima tana kafirtar da mutum, to mutum ya kafirta, sawa'an da gaske ne ka faɗa ko kuma akan wargi ne ka faɗa. To dan haka dole musulmi ya yi taka tsantsan, wanda in ka kalla zaka ga jama'a ta musulmi musamman waɗanda suke wasan kwaikwayo so da yawa, zaka ga suna wasu abubuwa a cikin wasan kwaikwayo wanda wannan al'amari kuma izgili ne da addini, zaka same shi izgili ne da addini. Sannan al'amari na goma shine anan kenan kamar yanda muka yi bayanin cewa mutun yakan iya kafirta koda bai san cewa wannan kalima kafirci ce. Kene indai mutun yayi kalimar ya san kalima ce mummuna bata dace ba, koda bai san kalimar tana iya kafirtar da mutun to mutun ya kafirta, domin su waɗannan ba su san da cewa wannan kalima tana iya kafirtar da su. Wannan yayi furci da wannan kalima, waɗannan kuma su ba su yi inkari ba. Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa kar kafartum ba da imani kun, tabbas wato kun kafirta bayan imaninku. Dan haka kenan anan abinda muke so mu gane iya abinda yake wajibi akan dukkan musulmi yayi kokarin girmama Allah da manzansa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi na addinin musulunci, da jama'a ta musulmi yanda suka rungumi wannan addini to su zamanto suna da daraja suna da kima a wajenka. In ma zaka aibanta mutun shaytani yarinja yadda kai to kada ka aibanta shi saboda addinin shi, tare da cewa aibanta shin kanshi babban laifi ne daga cikin manyan laifuka. Kamar yanda sifa ce ta kafirai, Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yabhaqun wa idha marru bihim yataghamazun وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Dan haka wannan sifa ce ta kafirai, aibanta jama'a ta musulmi ba dabi'a bace ba ta mu'mini. Mu'mini yanda aka san da shi kamar yanda ubangijin sa yake da kima, to haka duk wanda yaba Allah ya zamanto yana da kima, yana da daraja, yana da martaba a gunsa. قال المصنف رحمه الله تعالى الناقب السابع ما دام الله يجي كانسا كي فدا ابو نا 7 wanda ke warware musulunci shine malan sai yace as-sihr wato shine dabu. An gane ko sunan shi kenan a Hausa, in aka ce as-sihr sunan sa shine dabu. Ko kuma ka dau kalima wadda asalinta kalima ce ta Larabci sai aka hausantar da ita, ake fada ake cewa asiri, wane yana da asiri, me ake nihi da asiri ana kalimar asalinta as-sihr, sai Bahaushe yake cewa asiri kenan, ha'un kin ne aka yi tasir kishi. Dan haka kenan aka ce wane yana da asiri, kar kai tsammanin cewa yaban shi ne aka yi, a fallasa shi ne aka yi, shine yace asir wato dabo. Wannan shine al'amari na 7 daga cikin abubuwan da suke warware musulunci. Malan sai yace wa minhu as-sarfu wal adfu, daga cikin dabo malan yace as-sarfu wato akwai juyar da mutum daga wani abu da yake so yake kauna, a juyar da shi kwata kwata ya kyamace shi ya bashi baya. An gane ku? Kamar yanda ake kokarin raba tsakanin masoyi da masoyinsa, kamar yanda ƴan dabo na daga cikin aikin su raba tsakanin miji da mata, ko raba tsakanin da da mahaifi, ko raba tsakanin dan gida da yaransa, ko raba tsakanin aboki da abokinsa, ko raba mutun tsakanin shi da abin da yake bukata, abin da yake so. Wanda dukkan wannan al'amura ne wanda ƴan dabo sun shahara akan sa. Shine Allah sai mana misali yake cewa wayu farriquna bainal mar'i wa zawji, ƴan dabo sune suke raba tsakanin wato miji da matarsa. To bai takaita ba akan raba tsakanin miji da mata, an gane ku, ya hada dukkan raba tsakanin wato bawa da abin da yake so yake kauna. An gane wannan nau'i ne wanda yake na dabo, ko raba tsakanin da da mahaifi, ko raba tsakanin aboki da aboki, ko raba tsakanin mutun da sana'ar shi. So da yawa zaka ga ƴan dabo mutun ne yana kan kasuwa, kasuwan nan yana jin dadin ta, yana samu bakin gwalgwado, amma idan aka yi dabo sai a jefa masa kyamar wannan kasuwa ya jiwe baya ya barta, da sauran dukkan wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba. To shine anan malam yace wa minhu, wato daga cikin dabo kenan, min anan tabi'iyyah ce, daga cikin shi as-sarf, malam yace akwai juyar da bawa game da abin da yake so ya nisance shi ya kyamace shi wala adufu akwai kuma karkato da akalar bawa idu rufe abin da da baya so sai kaga yana son shi ya zama raƙumi da akala kamar yanda ake karkato hankalin mutum yabu mace ya zamanto raƙumi da akala sai abinda ta faɗa wanda shi wannan nau'i ana kiran shi attiwala an gane ku attiwala shine bature yake kira yake cewa shi mi kenan ayi magani yanda za a karkato hankalin mutum ya zamanto ya zama wato raƙumi ga akala ga wata mace ya zamanto yana binta kawai sai abinda ta faɗa wanda dukkan irin waɗannan al'amura sun yado a cikin jama'a ta musulmi sai yace fa man fa'ala huma dan yace duk wanda ya aikata dabu auradiya bihi ko ya yadda da shi ya amince malan yace kafara ya kafirta kamar yanda bayani zai zo nan malan biyu ya ambata da wanda ya yarda da shi shi kuma abun kamar guda hudu ne ko mu ce guda biyar ne asali koyan dabo kafirci ne mai koyar da shi kafiri ne wanda ya nema a koyar da shi dabo shi ma kafiri ne yin daban kafirci ne yadda da shi kafirci ne kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba to anan malam sai ya ce fa man fa'alahu wanda ya aikata dabo an gane ku kenan a ƙarƙashin wanda ya aikata wanda ya koyar da shi ko wanda ya nema ya koya ko wanda aka zo wajen shi ya yi daban an gane ko kuma wanda shi ya nema cewa a yi daban kenan a nan za ka iya haɗin jimulce guda huɗun nan sai ya ce auradiya bihi ko wanda ya yarda da shi malam ya ce kafara ya kafirta menene dalili akan kafircin ɗan dabo da wanda ya yi dabo shine sai yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wama yu'allimani min ahadin wadannan mala'iku biyu da Allah ya saukar da su domin jarraba bayan sa a tantance wane ne mumini wane ne kafiri a rabe tsakanin farzakuwa da azurfa a bambanta tsakanin zuri da abawa a rabe tsakanin dandama da dankabewa Allah ya saukar da wadannan mala'iku guda biyu da sakon su karantar da mutane dabo domin Allah ya jarraba bayan sa shine ubangiji ta'ala yace wama yu'allimani min ahadin wadannan mala'iku ba sa karantar da daidai da mutun dai dabo wanda ya nema a karantar da shi hatta ya kula sai sun fada masa domin gargadi da nasiha su ce masa inna ma nahnu fitnatun ka san da cewa mu ho fitina ne Allah ya turo mu kawai don jarraba bayan sa fala takfur dan haka kada ka kafirta me suke nihi fala takfur kada ka nemi koyan dabo domin koyan dabo kafirci ne fala takfur kada ka kafirta wanda a cikin wannan aya fuska kusan biyar ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa dabo kafirci ne kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba to a takaice idan aka ce asihir dabo me ake nihi da dabo idan muka koma a larabci abinda ake nihi da dabo shine malamai suka ce ibaratun anil shay'il khafi bayani ne game da wani abu wanda yake koyayye don haka malamai suke cewa kullu ma khafiya wa laqfa sababu duk abinda ya buya sababinsa kuma ya buya aka kasa ganewa wannan shine ake kira da dabo don haka daga cikin wannan kalima aka ciro kalima ta as-sahar idan aka ce as-sahar shine akhirul layl karshen dare kenan lokacin sahur gab da asuba me yasa wannan lokaci ake kiran shi da as-sahar domin hasken yini yakan bayyana amma a kuye ne a sannu yana gauraye a cikin duhun dare ba tare da tantancewa sai aga gari ya waye ya dauki haske dan haka ubangiji ta'ala yake cewa najainahum bi sahar as-sahar shine kenan karshen dare kenan lokacin asuba an ambaci wannan lokaci as-sahar domin hasken yini a buye yake a cikin duhun dare sannu ne yake bayyana kenan duk abin da ya buya sababin sa kuma ya buya aka kasa ganewa wannan shine ake kira da dabu a larabci kenan idan muka dawo a shar'anci idan aka ce dabu shine malamai suke cewa uqadun wa ruqan tu'athiru fil abdan aw fil qulub aw fil fikr wato wasu kullakulla ne da wasu maganganu wasu canfe-canfe waɗanda suke tasiri a gangan jikin ɗan adam da izinin Allah ko a zuciya ko a cikin tunani domin shi ɗan dabo wani lokaci akan yi ma mutum dabo a gangan jikinsa wannan sai a jefa masa rashin lafiya da izinin Allah sai kaga gangan jiki yana rauni yau da lafiya gobe ba lafiya a kasa gane wace rashin lafiya ce wannan abu har ya kai shi zuwa mutuwa wani lokaci akan yi a cikin zuciyar bawa ko a sa shi ya so abin da bai so ko a sa shi ya ki abin da yake ki ko kuma a cikin tunaninsa sai a jefa masa wasu abubuwa ya ringa ganin abubuwa a baibai wannan abin ya ringa taba hankalinsa ya ringa taba hankalinsa har ya kai ya zamanto ya kai gaya wanda take ta hauka ya zamanto mutun ya haukace wanda a tunaninsa zaka ga yana wasu abubuwa waɗannan abubuwa za a wayi gari ya kai abubuwa ne yake wanda yake ba na mai hankali ba to wanda galibi abinda kenan ƴan dabo suke yi in ma ayi abinda za a taba lafiyar gangan jikin mutum ko abinda za a taba zuciyarsa a mallake ta sai akan abinda ake so ta yi za ta yi ko kuma akan tunaninsa kenan shi abinda ya shahi gangan jiki shine a sama mutum rashin lafiya wanda daga cikin shi irin abinda ya shahi gangan jiki akwai wanda za a yi a raunana ma mutum wata gaba daga cikin gabaɓuwan jikinsa ko kuma ya zamanto an jefa masa rashin lafiya kwata-kwata a kasa gane menene abinda ya shahi zuciya shine a jefa masa kin abinda yake so ko kuma kyamar abinda yake so ko kuma san abinda yake kyama abinda ya shahi tunani shine sai ya zamanto mutum ya zamanto al'amuransa duka sun dagule ya zamanto tunanin shi ya bambanta da na jama'a har ya kai ya ringa abubuwa wanda yake na mahaukata amma dukkan wannan baya tabbata sai da izinin Allah kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka don haka kenan a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu san menene hukuncin dabo menene dalilai akan hukuncin sannan kuma menene karkasuwar dabo kuma menene nau'in sa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك